نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو رانر أشرن دوكو غوات رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبود الريه دور الثلاثين دترا ودى تي دي دي درانر تقوز غوات شدا شكرا تدبو بيو دقوم شا تقوز تميلادية zamu tashi majalisi na 23 a cikin majalis din tafsirin alqur'ani da muke yi a cikin watan ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara mu wannan gari arziki da tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya. Yau insha Allah zamu tashi aya ta 27 a cikin suratu maryam. Na'am. Na'am. Na'am, akwai haka ne wajen ambaton asma'ullahi husna, cewar akwai sunayen da waɗansu daga akwai sunayen da waɗansu daga cikin malamai suka tattaro, musamman Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cikin Jami'ul Masail nasa ya tattaro su. Ne alƙawarin zan kawo insha Allah. Jazakallahu khair. Amin. Sai ku tuna mun ko wannan yace Allah ya ƙara wa malam lafiya, malam direban babbar motar da ya kade mutanen dake cikin motar bus su goma suka mutu da kuskure, amma iyayensu da ƴan uwansu sun yafe. Allah ya gafarta malam ya zai yi wajen azumin kafara. Allah ya saka da alkhairi. Abinda madhabar malamai abinda malamai suke akai dangane da kafara shine kafara a kowane raini, ba ta shiga cikin juna. Saboda haka wanda ya zamanto sanadiyar kashe mutum goma a bisa kuskure ko an yafe masa, akwai kafara ta wannan adadi a kansa. Wannan shine fatawar malamai da shi al-lajnar da'ima ta malaman Saudiya da ita suka yi fatawa, kuma shine abinda madhahib na ahlul ilmi suka nuna. Zai yi bakin kokarinsa wajen yin kafara, zai bakin kokarinsa wajen yin kafarar idan har Allah ya yi kuma ajali ya zo bai samu ya cika ba, to magadansa sai su raba tsakaninsu su yi masa. Ko kuma yanzu a da ana samun bayi da ake saya, akwai har cikin 1990s ɗin nan, da idan mutum wannan abin ya same shi akwai inda zai je ya samu baiwa ya biya kuɗi, ko bawa ya biya kuɗi ya saya ya ɗanta shi. To amma yanzu ba inda da mutum zai samu, saboda haka babu wani zaɓi sai azumi. Amma da a ce da bayi, kaga shi kenan sai je sai ya tara kuɗi ya je sai bayi goma ya ƴanta su. Amma yanzu wannan shine fatawar da malamai suka yi, kuma shine zahirin abin da shari'a ta ajiye. Saboda shi rai, saboda alfarmar rai, alfarmar rai, kowane rai yana da alfarma tasa. Ba zai yiwu ka ce guda ɗaya akan alfarmar rai ɗaya a maimakon rai goma ba, ko ba haka ba? Mutum ya kashe rai ɗaya bisa kuskure ya yi kafara, sannan mutum ya kashe rai goma ka ce kafararsu ɗaya, ai wannan abu ne wanda yake haɗawa tsakanin abubuwan da suke sun ci karo sun yi hannun riga da juna, ba zai yiwu ba. Idan yana da ƴaƴa za su fara, idan yana da ƴaƴa za su iya farawa da shi, ba za su iya farawa da shi ba, saboda ita ibadar azumi niyaba ba ta shigarta, matsuwar mutum yana da rai, wani ba zai wakilce ka ba. ba kamar haji bane ibadar dukiya wato niyaba ta kan shige ta za ka iya samun na'ibi kamar na'ibin sallah da yake maliman na'ibi to ibadar sallah da azumi ne abinda ake cewa al ibadatul badaniya ibada da mutun yake da jikinsa niyaba ba ta shigarta sai dai shi azumi an togace shi da cewa bayan mutuwa wali zai rama man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyu duk wanda ya mutu kuma akwai azumi a kansa to waliyinsa zai masa azumi al wali anan ana nufin al asaba wato masu cin sa da asibci masu cin gadon sa da asibci masu cin gado da asibci sune ƴaƴa na ciki da ƴan uwa shakikai da liabbai banda li ummai da ƴaƴan ƴan uwa shakikai da liabbai afwan da uba kafin ƴan uwa da kaka kaka darajar sa tana zuwa kusan darajar daidai da ƴan uwa da shi yasa ake sabani a kansa da ƴan uwan uba shakikai da ƴan uwan uba liabbai da ƴaƴan ƴan uwan uba ƴaƴan ammi ƴaƴan baffa da ƴaƴan baffa ƴaƴan ammi shakiki da ƴaƴan ammi liabi waɗannan sune al'asaba to tsakanin su za su raba wannan azumi su yi har su cika adadin in ya mutu bayan mutuwarsa yana da rai ba za a yi masa ba saboda haka zai yi kokari ya yi azumin daidai gwargwadon iyawarsa idan ya samu ya gama fa biha wa ni'mat alkhairi ne wato wani Allah zai iya maka Allah zai iya maka daraja a cikin aljanna aikinka ba zai kai ga wannan darajar ba sai Allah ya joho maka wani ibtila'i da wannan ibtila'in idan kai abinda Allah yake so sai ya cilla ka zuwa wannan daraja la Allah wani alkhairi ne Allah ya tanadar masa ya kawo masa wannan Allah ya taimake shi ya bashi ikon yi Ridwan na'am na'am mutumin da yake kafara yana cikin azumin kafara sai Ramadan ya shigo zai ajiye kafara yayin Ramadan sawun giwa ya taka na raƙumi wata farilla tafi wata sai ya ajiye kafara yayin azumin watan Ramadan ranar sallah ya ci abinci ba zai azumi ba ranar sallah azumi ranar sallah baya yanke ta tabu in azumin kafara amma kashe garin sallah sai ya ci gaba na'am ita kafara ko da gangan ko ba da gangan ba sai ka yi ta bambanci idan kai da gangan kisasi ne ramawa za a yi sai dai in sun yadda sun yi sulhu sun ce a biya diya amma kafara tana nan duk da yake an buton kafara akan kisan kuskure ne to kisan ganganci min babu aula wannan shine mazhabal jumhur idan na kuskure an ce kai kafara ballantana kuma na ganganci arma na'am idan yayi na mutum daya sai ya huta daidai gwargwado ya huta kwanaki makonni watanni sannan ya sake ci gaba gwargwadon iko hutun da ba zai sanya shi ya sangarce ba tunda akwai wannan farilla tana kansa ɗan uwa duk wanda zai yi shi ma a jere zai yi in aka tashi rabawa kowa a jere zai yi don sharaɗin kafara azumin kafara attatabu siyamu shahraini mutatabi'aini kowa ta tabu'i zai yi na adadin da aka bashi to wannan yace malam a shari'a an kore sallah ga mai matsi bayan gida ko bawali shin mai cutar basir wanda rihi yake damunsa idan yayi ta kokarin matse ta yayin da yake cikin sallah shi ma yana cikin wannan hukuncin Allah ya saka da alkhairi da aka kore sallah ba cewa akai babu sallah ba ba ta da lada a'a ba a yin sallah a wannan halin wannan ana magana ga mai lafiya ne mutum yana matse yana jin bukatar shiga banɗaki da bawali ko bayan gida amma saboda wani abu ko dan yaga cewar ana ta, yana so ya samu jami'i yazo ya shiga sallah haka ana sallah amma yana ta matsamatse babu sakina wannan aka hana kaga wannan lafiyayye ne ba a ce sallar sa ta baci ba an hana shi sallah a wannan wanda suka bata sallar sa al-zahiriya ne amma jumhur malamai sun tafi akan cewa sallar sa ta inganta sai dai da tawayyiyar lada amma shi ma da sharadi idan matsin ba zai hana shi yin farul aikin farilla ba abin da yake rukuni na sallah idan matsin ya sanya shi ba zai iya tsayuwa yadda ake tsayuwa ba saboda ya matse ya dan rukufa haka saboda ba zai iya ko in yi ruku'u maimakon ya miƙe sai ya dan dago kadan sai ya wuce to idan yayi irin wannan to bashi da sallah amma in yayi rukunai cikakku sai dai bashi da irin nutsuwar zuci da ake bukata to ladan sa tawayyaye ne amma sallar sa bata baci ba jumhur sun duba ma'ana ba su duba zahirin lafazi ba amma wanda yake da rihi wanda yake da cutar basir wanda rihi ya ki tsaya masa ai shi babu bukatar ya ce zai matse kansa babu bukatar ya matse kansa larura ce rihin yana fita haka zai rinka sallar sa haka zai yi sallah to sai dai abin dubawa zai zo ya shiga sahu zai shiga sahu na'am zai cutar da mutane tunda an ce wanda ya ci tafarnuwa kada ya shigo masallaci to yaya kuma wanda yake zai zo ya ta sakar ma mutane abin da zai takura musu zai zo cikin masallaci gaskiya wanda yake da irin wannan cuta tarihi yana da uzuri ne ya zauna kada ya halarci a jama'a saboda zai cutar da mutane na'am in ya koma baya can babu sahun a sahun karshe ya koma ya ware shi shi kadai ya karya shiga cikin sahu ya ware shi kadai ya sahunsa to ya zai yi da la salata li munfaridin khalfas saf to wannan ba Allahu a'lam ban sani ba gaskiya eh shi larura ce to ai larurar to za ta sanya shi ya salla ya je salla shi shi kadai ko kuma ya zaman sa a gida ai annabi sallallahu alaihi wasallam mai cin tafarnuwa bai ce ya zo masallaci ya koma gefe shi kadai yayi salla ba cewa yi fala yaghshana fi masajidina yu'dhina kada ya zo mana masallacin mu ya rinka cutar da mu cewa akai ya zauna a gida saboda haka shi ma idan wannan larura tasa ta kai irin wannan wanda duk mutanen da suke zaune yake zaune cikin su za su rinka cutuwa da wannan larura tasa to kar ya zo sallah a cikin masallaci sai ya zaman sa a gida yayi sallah wannan uzuri ne na barin sallar jama'a na'am malamai waɗansu malaman wannan zamanin namu Allah ya gafarta musu ya ɗaukaka darajarsu sun yi fatawa haka cewa mai shan sigari in dai ba ya sha in ba ya dauki abin da zai kawar da warin sigarin daga jikinsa ba shi ma kada ya shiga cikin sun ce sun ba shi hukuncin mai cin tafarnuwa kada ya shigo masallaci yana cutar da mutane da warin taba sai ya zauna a gida to amma shi wannan kaga shi ya kawo ma kansa shi ba za a ce yana da uzuri ba barin sallarsa alaihi yana da laifin barin sallah a cikin yana da wannan wa'id wannan narko da ya zo na wanda yake barin sallah ya zo masa wajibinsa shi ne ya bar shan taba lokacin da sallah ta kusa don ya samu halarta to kaga ma wannan hanya ce ta ya bar shan tabar kamar yadda aka yi ma shan giya daga farko aka ce la taqrabu salata wa antum sukara ba hana su shan giya ba amma aka ce in lokacin sallah ya zo kada ku halarci wajen sallah alhali kuna cikin maye to sai suka rinka duba lokacin sallah sai ba za su sha giyar ba to sai suka duba suka gani yanzu yawan lokacin da kawai mutum zai sha sai dai bayan sallar isha ko kuma bayan sallar asuba saboda haka babu lokacin shan wannan yasa sai suka batta tun ma kafin umarni ya zo na a bar shan giya to ai tambayoyin insha Allah sai ku bari sai gobe wa'annan sai a amsa su insha Allah saboda lokacinmu ya tafi na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
afwan Allahumma barin amsa wannan wannan tambayar saboda tana da alaka da yanzu da fatwa a yanzu wannan yace ina cikin itikafi shine na samu sakon Allah yayi wa kishiya ta rasuwa yanzu nan zan iya fita na tafi gida a yanzu ko zama ya kama ni tunda har na riga na shigo ba zan iya zuwa ba in mutun ya wannan ba uzuri bane na wato fita daga cikin itikafi in kika fita itikafin ki ya lalace saboda haka idan kin fa idan kin dauki ba kance cewa zaki itikafi na waɗannan kwanaki idan kika fita idan kika dawo ranar da kika rasa zaki karata sai ki samu bayan sallah sai ki niya ki sake itikafi na dare daya da wuni daya ba bai lazimce ki fita ba ba lazimi bane ki fita ba kamar mutuwar iyaye bane akan mutuwar iyaye shine fatwa ta zo ina ga a cikin muwatta mun karanta ko cewar wanda yake cikin itikafi aka kawo masa labarin mutuwar ɗaya daga cikin iyayensa a wannan mutun zai fita saboda haƙƙin wato nagarta da birru da biyayya ga iyaye amma kamar na batun kishiya yana daidai da kyau yana daga cikin kyakkyawan zamantakewa amma idan kika fita to zaki rama wannan itikafin saboda haka idan a kaddara kin zo kin yi kwana uku nan kin yi kwana biyu tunda yau ne na uku idan kika fita kika je wannan itikafin na rana ta uku din ya rushe saboda haka sai in kika je in gobe ne zaki dawo in zaki dawo sai ki dawo da wata niyyar na kwanakin itikafi wannan kwana ɗayan da kika rasa shi bayan Ramadan sai ki samu kirama shi na kwana ɗaya da wuni ɗaya domin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fita daga cikin itikafin sa saboda ganin abin da matansa suka yi sai ya yi itikafin kwana 10 a cikin Shawwal Allah ya mata rahama Allah ya jikanta na'am zati a masallaci an yi sabani mace za ta yi itikafi a masallacin gidanta za ta yi itikafi a masallacin gidanta shine masallacin kuryar ɗakinta wuri da taware nan ne take sallah waɗansu malamai sun halatta mata haka to sai ta ɗauki wannan ƙauli tunda yanzu a cikin yanayi na rashin tsaro din nan ta mace ta zo masallaci ko da na unguwa ne ta kwana ta wuni tana itikafi ita kadai ai a cikin yanayin rashin tsaro din nan ba zai yi ba haka ta faru saboda haka sai ta ɗauki ƙaulin da yake cewa mace ta yi itikafi a masallacin ƙuryar ɗakinta shine wajen da take wajen da ta ajiye shi wajen ibadarta ne nan take yin sallah sai ta nazinci nan wajen da yin itikafi din ta rama abin da ya kubce mata na kwana ɗaya da wuni ɗaya wallahu ta'ala a'lam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعثت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني أرجو الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
نعم الله يأتي فأتت به قومها تحمل سيتزو دشي وجمتا ننتا tahmiluhu tana dauke da shi wato bayan da ta haife shi din fa wato sai ya nuna kan cewa nan wato bayan haihuwarsa shine ta dauke shi ba ta tsaya ta tafi wani waje ba daga haihuwar sai ta taho da shi wajen mutananta tahmiluhu tana dauke da shi wato bata boye shi ba a cikin wannan akwai yaqinin akwai wato irin gaskiyar akwai yaqini a wajen sayyidatuna maryam dama Allah ya sifanta ta da cewa siddiqa ce wa ummuhu siddiqa wato mai isa matuka wajen gaskata Allah da manzannin sa menene bayanin yaqinin ta wato ta san cewa Allah zai kubutar da ita daga dukkan abin da za a danganta gare ta na abun kunya saboda Allah madaukakin wannan abu ne ya same ta da al'amarin Allah Allah ne ya umarce ta Allah ne ya kaddaro mata haka to ta san Allah zai fitar da ita wannan ya nuna yaqini wato bata boye shi ba ta zo da shi tana dauke da shi ba zancen damuwar cewa yaya za ta yi saboda wannan damuwar ai ya riga ta riga ta kau da tace ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya fanadaha min tatiya Allah tahzani wannan huzunin din ya riga ya tafi da abinda ta gani na ayoyin Allah ta ga ruwa yana gudana inda babu ruwa ta ga kututturan dabino busasshe ya sauko mata da sabon dabino ta ci ta san cewa tana cikin inayar Allah to wannan shine ake so wato bawa ya kasance tare da Allah wato yayi mu'amala da Allah mu'amala da za ta sanya shi ya samu aminci da Allah wanda zai kyautata zatonsa ga Allah kan cewa Allah zai amsa masa Allah yana tare da shi kamar yanda yazo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga Ibn Abbas lokacin yana yaro da yace ihfazillaha yahfazka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka me ka kiyaye Allah wato kai mu'amala da shi ka zauna lafiya da shi to shi ma Allah zai zamanto naka shine a wata riwayar ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda ka sanu ga Allah lokacin sauki da wadata da wada da wato da wadata da yalwa to Allah zai san ka lokacin tsanani to shine Allah ya bata wanda abinda zai bata aminci saboda haka bata bukatar ta boye shi sai ta zo ya zuwa ga mutanen ta tahmilu qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya sai suka ce ya ke maryamu hakika kin zo da al'amari wanda yake babba wajen ayi inkarin sa alfari wato daga alfiryani ƙarya shi yasa aka ce wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna wato kada matan mu'minai annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ya dauka gare su wajen mubaya'a shine kada su zo da kiran ƙarya da suke kirkirar sa tsakanin hannayensu da kafafunsu wato shine su zo da da ba namijin su ba su ce dan mijin su ne su zo da dan zina su shigar da su cikin ƴaƴan mijin su sai aka kira shi yaftarinahu to nan shi ita ma ita ce wannan kalmar alfirya wato kin zo da abu wanda yake na sharri abu wanda yake abin inkari mai girma ya ukhta haruna ya ke yar uwar haruna ma kana abuki mar'a sau'i ubanki bai kasance mutumin wato mutumin kawai ba wato mutumin da yake abin ai Allah wadai da aikin sa wato mazinaci wama kanat ummuki baghiya mahaifiyarki ma bata kasance baghiya ba mazinaciya wato wadda take kilaki wato kin fito daga gida na salihai suka kira ta da ya ukhta haruna a cikin ya ukhta haruna an ce wannan sunan dan uwanta ne wani salihi sunan sa harun suka ce ya ke yar uwar harun saboda a tunatar da ita daga kan cewar daga gidan mutanen kirki ta fito ga dan uwanta haruna salihi ga ubanta bai kasance mutumin kawai ba ga uwarta bata kasance abin alawa daidai ita ba to yaya zaki zo da wannan wato wannan shine a tunatar da salihin mutum da asalin sa na salaha domin a sanya shi ya zamanto an tunatar wannan tunatarwar ta sanya shi ya zamanto wa'azi a gare shi to shi yasa wannan waɗansu kirist waɗansu nasara na Najran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura musu annabi Musa ya tura musu al-Mughira bin Shu'ba wajen nasaran Najran da yaje sai suka ce ku littafin ku ya kira Maryam ukhtu Harun bayan tsakanin Musa tsakanin annabi Musa da annabi Isa ga irin tsawon lokacin da ke tsakanin sa ya akai Maryam ta zamanto yar uwar Haruna sun dauka Haruna na annabi Musa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa to da me kai musu jawabi yace na rasa abinda zan musu jawabi ya rasulullah sai ce to me yasa baka basu san cewar su bani Isra'il suna sanya suna da sunayen annabawan su da salihan su ba kun fahimci wannan jawabin saboda haka sun sanya ma wannan Haruna na Maryam sunan annabi Haruna ne amma ba shine Harunan annabi Musa ba yace ai da sai ka gaya musu haka to haka wannan nassi ne shi yasa akwai kauli biyu wajen fassarar ya ukhta Harun wannan kaulin shine cewar dan uwanta ne Harun da aka bashi sunan annabi Harun domin al'ada su ne suna sanya ma ƴaƴan su sunan annabawa da salihai saboda haka ba abun mamaki bane wato ba wai Qur'ani ya zo da abin da ya saba tarihi bane na abin da suka nemi su kawo kenan wane su ai alqur'ani shine wanda yake ba za ka taba samun irin wannan abin da ake ce masa wato anachronism wato sabani da tarihi ba ka duba ka gani duk a cikin ambaton sarkin Misra a kisar annabi Yusuf mai Allah ya rinka fada wa qala al-maliku tuni bihi haka yace falam na'am wa qala al-maliku inni ara sab'a baqarati duk ana kiransa da al-maliku amma ba a taba kiransa fir'auna ba na zamanin annabi Musa kuma sai aka kira shi fir'auna wannan dan a nuna cewar alqur'ani littafin Allah ne amma kaga wannan kuskura amma a Bible sai aka kuskure sai aka rinka kiran sarkin Misra a zamanin annabi Yusuf fir'auna wanda har yasa malaman tarihi suke suka ga Bible malaman tarihi na Turawa suna suka ga Bible cewa ya aka yi ya kira sunan annabi sunan sarkin Misra a zamanin annabi Yusuf fir'auna bayan fir'auna laqabi ne na sarakunan Misra a shekaru da yawa shekaru da suka fice 100 da suka fice wajen suka kai wajen 600 bayan annabi Yusuf sannan aka fara samun laqabin fir'auna to kaga alqur'ani babu wannan saboda alqur'ani kun fahimci wannan alqur'ani dai wato ba za ka taba samun sabanin tarihi a cikin sa ba saboda haka su waɗannan nasara na najran sun so su nuna ma Mughirata bin Shu'ba ai wannan sabanin tarihi ne me ya hada zamanin Maryam da zamanin annabi Haruna da za a ce ita ƴar uwarsa ce sai ka ce ai ba wai ana nufin wancan annabi Harunan ba wani Haruna din ne da aka bashi sunan annabi Harun wanda yake shine dan uwanta wannan shine mafi karfi a cikin maganar ko kuma waɗansu sun fassara ya ukhta Harun yake dangin annabi Harun domin ya tabbata ko a cikin gospel ko a cikin injila ta Luka cewa matar annabi Zakariya Elizabeth ƴar jikar annabi Harun ce to kuma ka san ita Elizabeth gidansu ɗaya da Maryam ƴar ammarta ce saboda haka ita ma Maryam ta zamanto jikar annabi Harun saboda haka ma'anar ya ukhta Harun yake ƴar kabilar Harun wato ƴar gidan annabi Harun kamar yadda su kansu Larabawa yana daga cikin abinda kamar yadda Sayyidina Abubakar yake ce ma matarsa ya ukhta bani firas wato ya ƴar kabilar banu firas yace mata ya ukhta kamar yadda Larabawa zaka sun ce ya ahal arab ya kai dan uwan Larabawa wato ya balarabe sai su ce masa ahal arab wato dan uwan Larabawa suna nufin daga kabil daga sila daga tsar daga tsatsan Larabawa yake kamar kuma wannan na taɓa ba ku kissarsa ko ya ukhta khairal badwi wal hadara kaifa taqul fi fata fazara asbaha yahwa hurratan mi'tara iyyaki a'ni wasma'i ya jara yace ya ukhta khairal badwi wal hadara yake ƴar dan uwa yake wato ƴar uwar wanda yake shine mafi alkhairin Larabawan kauye da Larabawan birni yana so ya yabe ta yari mace ya gani kyakkyawa shine sai ya mata wannan shimfidar ya yabe ta yace yake ƴar dan uwan fiyayyen wato Larabawan kauye da na birni menene ra'ayinki akan dan saurayin kabilar Fazara? Ya wayi gari yana shauki yana son ya wadda take wato yar halak wadda take dan ni'imarta ko ina ta bukan shi kake ji? Sai yace to da yake akwai yar da yaje wai ba ita yake maganar ba sai ya fuskanci uwar gidan ba ita yar ita yar rukon ba wadda ita ya gani yake so. To da yaga ya faɗi wannan sai yace iyaki a ani wasma iya jara ke nafi nifi amma ke da nake magana da ke ki saurara ki ji amma ga wadda nake nifi eh hannunki mai sada iyaki a ani wasma iya jara. To a shahid da yace ya ukhta hayrul badwi wal hadara, to sai suka ce ma'ana ya ukhta haruna ya ke wadda ta fito daga cikin tsatsar annabi harun. To shi ma a cikin wannan akwai tunatar da ita da cewar asalinta asali ne da ya fito daga gidan annabci, saboda haka wannan abu da ta zo da shi bai cancanta ba, wato har sun yi hukunci sun zartar da kan cewa wannan abin da ta yi abin kunya ta zo da shi. Fa asharat ilai, sai ta yi nuni gare shi, wato sai ta yi musu nuni gare shi, ma'ana ba ta yi musu magana ba saboda har yanzu tana wannan azumin na rashin magana. Da ta yi musu nuni gare shi, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, sai suka ce ta yaya za mu magana ga wanda yake yaro jariri a cikin shimfidar jego, ta yaya za mu magana, ta yaya za mu zance, ta yaya za mu zance da wanda ya kasance wato jariri a cikin shimfidar jego, ba a taba ganin wannan ba, yaro da haihuwarsa kenan a cikin tsumman haihuwa, an san dai abin nan yanzu mu an ci gaba shawul ake sa shi ko a cikin shawul, to yaro da yake a cikin wannan ta yaya za mu zance da shi? Wato sun mata inkari akan wannan, ita kuma da ta nuna ta san cewa wannan shine ayar Allah, wato Allah ne ya kawo shi kuma shine zai warware komai menene. Allah bai ce mata shine zai yi magana ba, ita dai kawai ta yi nuni gare shi, bata san me zai faru ba, kawai ta yi nuni gare shi, to gashi wato ya fitar da kansa ya fitar da ni, Allah da ya kawo shi ya fitar da kansa ya fitar da ni. Sai ta nuni, to da suka yi wannan mamaki suna yin wannan mamaki ba sai amsa ta zo musu, da suka yi wannan ta'ajjubi qala inni abdullah, sai yayi magana yace inni abdullah, ni bawan Allah ne, wato ya tabbatar da ubudiyya ga kansa a cikin wannan, ya zamanto ita ce kalmar farko da annabi Isa zai faɗa, ya nuna barrantarsa daga abinda ake danganawa ya zuwa gare shi na allanta da cewa shi dan Allah ne. Sai ya fara da faɗan wannan, ni bawan Allah ne, atani alkitaba, ya bani littafi, littafi anan an fassara shi da cewa shine injila, to kun ga ai Allah bai bashi ba a lokacin, wato ma'ana Allah zai bani, Allah ya bani littafi da bisa abinda ya kaddara a cikin hukunci na kaddara. Wannan Imam Malik yace wannan ayar tafi komai hujja akan waɗanda ba su yadda da kaddara ba, gashi Allah ya ce ya bashi injila bayan lokacin bai bashi ba, saboda yana cikin ilimin Allah, Allah ya kaddara shi kuma cewa zai yi, saboda haka da yake Allah ya kaddara zai yi, sai annabi Isa ya faɗe shi akan cewa har Allah ya yi, saboda wannan ya tabbatar da kaddara cewa dukkan abin da zai faru tamkar ya faru ne a wajen Allah, domin duk Allah ya san shi, ya rubuta shi, ya nufe shi, ya kuma halicce shi. Yace Allah ya bani littafi shine injila, abin a bisa wannan kaulin ne, akwai kauli da yake cewa atani alkitaba, ya bani ilimin littafi, ma'ana ilimin attaura, wato tun yana yaro Allah ya bashi fahimtar sanin attaura a lokacin, sai ya zamanto kan cewar wato abinda wake wato a haife Allah ya ana haihuwarsa Allah ya kimsa masa a wannan marhalar ta karkanci ta wato jarintarsa, amma Allah ya bashi ilimi da fahimtar attaura. Waja'alani nabiyya, kuma ya sanya ni annabi, nabiya ita ce kira'ar asim, amma duk sauran qurra'u sun karanta ta nabi'a, annabi ay al-munabba, wanda ake bashi labarin gaibu, shine wato yana ya sani a cikin jerin gwanan annabawa wato a yanzu wanda yake nuna kan cewa annabcin annabi Isa shi ma annabci ne da Allah ya bashi tun yana yaro a bisa wannan kaulin waɗansu kuma din suka dauke shi a bisa wancan magana ta Imam Malik cewar abinda wato Allah zai masa ne yayin da ya zamanto gwarzo ya cika shekara yayin da ya zamanto gwarzo lokacin da zai aiko shi zuwa ga bani Isra'il lokacin ne ya nada shi annabi to wannan zai zamanto abu ne wanda Allah ya rubuta shi a cikin kaddararsa waja'alani mubarakan kuma ya sanya ni mai tarin albarka aina ma kuntu a ko ina na kasance wato duk inda na fuskanta a cikin al'amuran duniya da lahira to ni Allah ya sanya ni mai albarka ne wato mai yawan amfani ga mutane haka Allah ya sanya annabi Isa mai yawan albarka ne ga mutane samun sa albarka ne domin ya kawo ma bani Isra'il sauki ya sau kamar yanda yace wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum in halatta muku sashen abinda aka haramta muku rahama ne ga mutane marasa lafiya zai shafa mutum mai mara lafiya sai ya warke wanda yake cutar baras wanda duk likitoci ba za su iya warkar da shi ba idan ya shafe shi sai ya mike sai ya dawo da fatar sa kyakkyawa wanda aka haife shi idan sa na wato na nan ne ba ma akwai idan ba ganin ya tafi idan ma babu shi na nan ne idan ya shafa shi shikenan sai kaga shikenan sai ido ya fito duk wannan Allah madaukakin sarki ya bashi yana daga cikin albarkar sa to kuma gashi ya zamanto cewar saboda albarkar da ke tare da shi da irin hikima da Allah madaukakin sarki ya bashi da tasirin wa'azin sa wajen mutane wato mutane aka rinka bin sa mutane suka zamanto sun tuba a hannun sa saboda haka waɗanda suke wato ƴan su da fatake da waɗanda suke ba su da wani alaka da ilimi suka zamanto malamai suna magana da hikima suna masu yawan bauta ga Allah masu son Allah masu bayyana abubuwa waɗanda suke na riko da addini da albarkar rayuwa duk albarkar annabi Isa shine waja'alani mubarakan Allah ya sanya ni mai albarka aina ma kuntu ko ina nake albarka shine alkhairi mai yawa mai dawama to haka ya kasance annabi Isa alaihi salatu wassalam wa awsani bis salati waz zakah kuma yayi mun wasiya wato ya umarce ni da sallah da zakka ma adumtu hayya matsawar ina rayayye wato har na mutu bazan daina sallah ba bazan daina bada zakka ba wannan ya nuna mana cewa sallah da zakka tana daga cikin abubuwan da ke cikin dukkan addinai na annabawa kafin addinin musulunci addinin musulunci yayi daidai da addinan annabawa wajen tauhidi to akwai abubuwa na ibada ma da aka yi musharaka duk da yake a sura su za su iya zamantowa daban daga ciki akwai sallah da zakka domin gashi annabi Isa yace Allah ya kuma ya umarce ni da yin sallah da zakka wannan waɗansu malaman tafsiri sun ce wato umarnin sallah da zakka da yace Allah ya umarce ni da shi wato ƙari akan umarnin sallah da zakka da yake kan dukkan bani Isra'il a bisa dokar at-taura shi ƙari ne da Allah ya bashi kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsare qiyamul layl wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan la da daddare kuma kai rinka tahajjud shi yasa waɗansu malamai suka tafi akan cewa tahajjud farilla ce akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah yake bance shi da wannan domin ƙarin falala da Allah ya masa dan ya zamanto ya samu ƙarin bauta ta godiya ga Allah to shi ma annabi Isa Allah ya farlanta masa sallah da zakka ƙari akan abin da yake kan bani Isra'il a cikin at-taura wa awsani bis salati waz zakati kenan ma dumtu hayya matsawar ina rayi wa barran biwalidati kuma ya umarce ni da na zamanto mai nagarta mai kyautatawa ga mahaifiyata walam yaj'alni jabbaran shaqiya bai sanya ni jabberi ba mai girman kai ga barin bautar Allah mai girman kai wajen mu'amalarsa tare da mutane shaqiya bai kuma sanya ni shaqiyi ba wato shine fitsararre mara wato wanda yake mara rabo wajen bautar Allah mara arziki dan wuta ash-shaqi shine wanda yake dukkan alkhairi bashi da shi wanda kana wato wanda Allah ya raba shi da dukkan alkhairi wanda wuta ita ta cancance ita ta cancance shi Allah ya kiyashe mu to Allah bai sanya ya annabi Isa yace Allah bai sanya ni haka ba nan ya ambaci nagarta ga iyaye saboda nagarta ga iyaye tana daga cikin abin da bani Isra'il suka watsar a zamanin da annabi Isa ya bayyana saboda haka Allah ya umarce shi da wannan sai yace wa barran biwalidati me nagarta ga mahaifiyata bai ce biwalidayya ba kamar yanda yace wajen annabi Yahaya wa barran biwalidayhi me nagarta me biyayya ga iyayensa mahaifinsa da mahaifiyarsa amma na annabi Isa sai yace ga mahaifiyarsa dan ya nuna cewa ba shi da mahaifi to kaga a ciki an tabbatar da bara'ar sayyidatuna Maryam cewa ba wani ne yazo yayi mata ciki ba a'a Allah ne ya halice shi da kunfa yaku shi yasa yace wa barran biwalidati shi annabi Isa walida kawai yake da Isa ba shi da walidi kamar yanda annabi Adam shi kuma ba shi da walidi ba shi da walida walam yaj'alni jabbaran shaqiya bai sanya ni jabbiri ba shaqiyan wanda yake shaqi wassalamu alayya kuma aminci daga Allah ya tabbata a gare ni yauma wulidtu ranar da aka haife ni wa yauma amutu da ranar da zan mutu wa yauma ub'athu hayya da ranar da za a tashe ni ina rayayye to wannan shine karshen maganar annabi Isa da ya gaya musu yace dan wassalamu a wajen annabi ya yace wa salamun alaihi bambanci shine assalamu dinnan wato al dinnan ta jinsi ce wato dukkan jinsin aminci Allah ya tabbatar da shi a gare ni wanda a cikin wannan akwai ishara ga cewa Allah ya fifita annabi Isa akan annabi Yahaya domin amincin da ya bashi ya hada masa jinsin aminci shi yasa aka ce assalamu wassalamu alayya ma'ana ta biyu ta assalamu a dauki al din lil ahad wato irin amincin da Allah ya bama annabawa wanda yake daga gare shi shi Allah kuma ya nemi mabiya annabawa su nema musu wannan amincin to ni ma ya bani shi wannan amincin na assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kage shi Allah ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi isra'i da shi kuma shi aka koya mana mu rinka fada ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to wannan taslim din wannan amincin irin wanda Allah ya bama annabawa shine daukaka da ambato a mala'ul a'ala a ambace su a jama'a mafi daukaka jama'ar mala'iku almuqarrabun da sauran rayi da sauran annabawan Allah almursalun madaukaka to wannan ambato da ake yi ya tabbata ga annabi Isa wanda yake nuna kan cewar bayan Allah ya sa shi annabi kuma yana daga cikin ulul azmi minar rusul yana daga cikin wato ma'abuta azama daga cikin manzanni wannan muhawara da wannan jawabi na annabi Isa baya cikin anajil anajil dinnan da ake da su guda hudu na Matthew da Mark da Luke da John babu wannan bayanin a ciki abinda annabi Isa ya yi musu muhawara da shi injilan Luka ta Luke ta ambaci daukan cikin sayyidatuna Maryam da bayyanan mala'ika Jibril gare ta da yanda ta tafi tare da mai yin hidima ga Baitul Maqdis Yusufun Najjar Joseph the Carpenter yanda suka tafi tare da su ya tafi tare da ita zuwa wajen da yaje ya ajiye ta sai kuma yanda yazo da ita da yazo da ita mutane kowa ya ganshi sai ai ta yaban sa sai ai ta yaban Allah haka aka ambata inda haka aka yi ma annabi Isa da ai Kirista ba su da rigima da Yahudawa amma Yahudawa sun ce dan zina ne sun tuhumci mahaifiyarsa me ya share wannan a wajen su ba abin da ya share wannan sai wannan mu'jiza ta alqur'ani shi yasa akwai da dama a wato malaman addinin Kirista da suke cewar ba abin da ya barrantar da sayyidatuna Maryam da annabi Isa in ba alqur'ani ba su a wajen su ba su da shi saboda haka idan wani ne yake ga mu annabi sallallahu alaihi wasallam ina wanda ya san wannan ilimi bai sa bai rubuta ba an karanta sai da alqur'ani yazo sannan ya fada ai kowa zai so a ce shine yake da credit inda shine asalin maganar ai da ya bayyana an sani amma ba wanda ya sani sai abinda sai da Allah ya saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan muhawara malaman mun da tafsiri sun yi bayanin wannan da kuma nuna cewa wani ya daga cikin mu'ujizozin alqur'ani da nuna cewar wanda yake baya rubutu baya karatu yazo da abinda malamai ma ba su da shi gabaki dai ba wai ba su san shi ba ba su da shi ilimin baya wajen su to wannan yana daga cikin ayoyi na abinda Allah madaukakin sarki ya sanya da suke nuni ga gaskiyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma karfin da kuma tsananin hasken ayar alqur'ani da Allah ya bashi na'am
zalika isa ibn maryam qawlan haqqi alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min walada subhana idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadha siratun mustaqim
na'am Allah yace dhalika isa ibn maryam to wancan shine isa dan maryam wato in kuna son ku san hakikanin menene Isa dan Maryam to wancan shine da yace inni abdullahi atani alkitaba hayya zuwa ga madumtu a wa yawma ub'athu hayya wannan shine Isa dan Maryam bai ketare wannan ba qaulal haqq halin kasancewar wannan magana da ta bayyana annabi Isa dan Maryam ita ce magana gaskiya alladhi fihi yamtarun wanda suke yin kokonto a cikin sa ko kuma qaulul haqq kama yadda qira'ar jumhur take wannan qaulul haqq ita ce qira'ar Asim da Ibn Amir ha wato ma'ana halin kasancewar wannan magana cewa wannan shine Isa dan Maryam wannan shine qauli wato magana ta gaskiya halin kasancewar wannan shaida ita ce magana gaskiya da suke shakka a cikin ta ko kuma qira'ar jumhur qaulul haqq alladhi fihi yamtarun wannan shine Isa dan Maryam shine magana gaskiya wanda suke sabani akan ta wanda suke shakka akan ta wato zalika isa ibn maryam zalika qaulul haqq wancan magana ita ce magana ta gaskiya wanda suke kokonto a cikin ta wato duk sauran maganganu da ake fada akan annabi isa ko maganar yahudu da suka ce dan zina ne ko maganar nasara da daga baya suka zo suka ce dan allah ne duk wata magana da ake fada ba ita ce magana ba wannan ita ce magana gaskiya to wannan yana ɗaya daga cikin wato barazanar alqur'ani alqur'ani a wato kurjinin sa shine zai faɗa abu yace wannan ita ce gaskiya babu wani abu in ba wannan ba ko ka yadda ko kar ka yadda to wannan ita ce shaidar yana daga cikin shaidar alqur'ani akan gaskiyar sa ya faɗi kan cewa wannan ita ce gaskiya saboda gaskiya tana da kurjini tana da ƙarfi tana da tasiri a cikin zuci to haka Allah madaukakin sarki yayi wannan shaida ma kana lillahi an yattakhidha min walad to sai Allah yace wannan maganar Allah ce ma kana lillahi an yattakhidha min walad baya kasancewa ga Allah ya dauki wani da wannan ita ce ake ce malamul juhud wato ba mai yiwu bane ba mai yiwuwa bane ga Allah ya riki da domin in Allah zai riki da ya zamanto cewar ba halitta bane kenan in ku ba halitta bane to shi ma ya zama Allah in ku za a samu Allah sama da daya ba zai yiwu ba rayuwa ba zai yiwu ba ya zamanto an samu Allah sama da daya ba zai yiwu ba hankali wato a hankalce ba zai yiwu ba kamar yanda yake ba za ka samu da rashi a lokaci daya ba kace akwai babu a lokaci daya kuma kace duk suna nan hankali zai dauki wannan hankali zai dauka to haka zalika hankali ba zai dauki cewar akwai Allah sama da daya ba law kana fihi ma alihatun illa allah la fasadata to kuma gashi ba ma ganin watsewar sama da ƙasa, akwai sama da ƙasa, saboda haka babu Allah sai daya. To shine wannan ma'anar, wannan ita ce Larabawa suke ce malamul juhud, ma kana lillahi an yattakhidha min walad. Wannan lam din lamul juhud ce, baya kasance wanda take zuwa bayan kaunun khalis, wato baya kasancewa ga Allah da ya riki wani da subhana sarki ya tabbata a gare shi, nan Allah ya tsarkake kansa da kansa, wato suranta abin a tsarkake Allah ne daga wannan, kamar yadda ƙarshen surar zai zo ya nuna mana, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Yaya mala'iku za su ji, yaya sama take ji a faɗi haka, yaya duwatsu suke ji, yaya halittan Allah suke ji a ce Allah yana da dashi. Yasa sai Allah ya ce subhana, sarki ya tabbata a gare shi. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, idan ya hukunci, idan ya hukunta al'amari sai ya ce masa kasance, sai ya kasance. Wato menene kuke sawa kuke haka, saboda ya halicci annabi, ya halicci annabi Isa ba tare da uba ba, kuke cewa shi dan Allah ne. To ai annabi Isa kamar dukkan sauran al'amuran Allah ne, da kowane abu da ka gani Allah ce masa yayi kun fayakun, halittar Allah ne. Saboda haka shi ma annabi Isa halittar Allah ne, zai ce masa kun fayakun, ta ya zai zamanto Allah. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum wa rabbukum fa'budu, kuma Allah shine ubangiji na kuma ubangijinku, dan haka ku bauta masa. Wannan yana da fuska biyu, yana daga cikin cikamakin maganar annabi Isa, wato bayan ya bude da cewa inni Abdullah, sai kuma yace to kuma Allah ubangiji na ne ubangijinku, ku bauta masa. Hada siratun mustaqim, wannan shine tafarki madaidaici, a cikin wannan akwai barrantar da kansa da yayi daga abinda nasara suke dangantawa gare shi. A qira'ar jumhur wa anna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu, da kuma cewa wato daga cikin abinda yayi wasiya da ni, da kuma cewa ubangiji Allah shine ubangiji na ubangijinku, dan haka ku bauta masa. Ba a ambace shi daga farko ba, aka sa shi da ƙarshe dan yayi munasaba da budewa da inni Abdullah, ni bawan Allah ne. Saboda haka tunda shi bawan Allah ne, sai aka kare da abinda ya sanya shi bautar Allah, shine umarnin Allah kan cewa Allah shine ubangiji na kuma ubangijinku, ku bauta masa. Na'am.
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال وأنذرهم يوم العصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.
الله يجي فاختلف الأحزاب سيكون جيوي suka yi sabani min bainihim a tsakaninsu, wato akan annabi Isa suka yi sabani a kansa. Wannan ɗan ƙungiyoyi da ake nufi na nasara, amma su kan yahudu ai sun riga sun danganta shi zuwa ga wato a tsinanne, sun ce tsinanne ne randa aka haife shi, tsinanne ne randa aka tsire shi, wai tsinanne ne randa a rana alkiyama randa za a tashe shi tare da makaryata, qatalahumullah, Allah ya tsine musu da wannan sharri da suka abinda suka faɗa kenan akan annabi Isa. To su ba su ake magana ba, a nasara su ne suka ungiyoyinsu sai suka saba, ishara ga abinda nasara suke, sabanin da nasara suka yi akan annabi Isa, sabanin yawa gare shi. Duk wanda yake so ya karanta, ku je ku karanta tarihin The History of the Rise and Fall of the Roman Empire na Edward Gibbon, ya kiyaye tarihin sabanin kungiyoyin nasara da yawansu da irin sabanin da suka yi akan annabi Isa, wanda ko wanda ya rubuta tarihin addinin Krista, Paul Johnson, History of Christianity, bai kai abinda Gibbon ya rubuta ba. Da shahararren kungiyoyin da suka yi da Catholics, da Catholics, da Nestorians, da Jacobites. Yanzu kusan a yanzu zamanin nan a kungiyoyin guda uku ne ra'isa manya, da Catholics, da Orthodox, da Protestants. Protestants sun suma iri iri ne, kuma kullun ka ga waɗansu sun taso sababbi, ga ƴan Pentecostal nan yanzu sun taso. Ko waɗanne kuma zaka ga wato akan sha'anin Annabi Isa suna da sabani akan su, shi Allah ya ishara gare shi. To kaga wannan tarihi ne, Allah ya faɗi gaskiya, sai suka yi sabani a tsakankanin su. To Allah ya ce fawailun lilladhina kafaru, to tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda suka kafirta. Min mashhadi yawmin azim, daga shaidar, daga halartar abinda za su halarta a rana waje take mai girma, ita ce ranar alkiyama, tashin hankalin wannan, wato wannan narko ne da ban tsoro. Waɗanda suka kafirta a cikin wanda suka yi sabanin nan akan Annabi Isa, har suka ce shi Allah ne, da kuma ma Yahudu din da suka faɗa abinda suka faɗa na sharri akan sa, to wailun lahum, tsananin azabar Allah ya tabbata a gare su a ranar da za su halarci tashin hankalin rana mai girma, ita ce ranar alkiyama. Asmi' bihim wa absir, kai mamakin sauraron su, kai mamakin ganin su, yauma ya'tuna, na ranar da suke zuwa mana, kai mamakin yadda za su zamanto sun kasa kunne suna ji, sun bude idanu suna gani da tsoro da kaskantar da kai. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha, yace ina ma da zaka ga mujrimai lokacin da suka sun kuyar da kawukan su a gaban ubangijin su, suna cewa ya ubangijinmu mun ji mun gani, ka mayar da mu mi aiki na gari. To shine Allah yace kai mamakin jin su da ganin su a wannan rana. Allah yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam asmi' bihim wa absir, wato ma asma'ahum wa ma absarahum, yaya mamakin ganin jin su da ganin su yake, kaji Allah ana yana gaya mana abin da za a yi a gaban sa, shine yake gaya mana kai mamakin jin su da ganin su a wannan rana, yayin da ake kawo su gaban mu, inji Allah. Lakini adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin, amma azzalimai a yau a wannan rayuwa ta duniya suna bata mabayani. Ga annabawa sun zo sun musu bayani, amma sun makance. To sun manta akwai rana da za su zo su ce Allah mun ji mun gani, yanzu ana cewa ku ji ku gani. Lakini adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin wa anzirhum yawma al-hasra, to ka gargade su a ranar da na sani, ranar wato da ranar da mutun zai yi cewa ina ma ina ma, ran da ake cewa da na sani keya, ranar kaico wanda yake ya mugusta halin sa zai yi da na sani. Wato ita ranar lahira, ita wannan an ce ranar lahira ce ko kuma ranar mutuwa, domin duk wanda ya mutu kiyamar sa ta zo, ranar da na sani ce. Kuma wato shi da na sanin nan ga kowa ne, ga kowa ne, hatta mumini in ya mutu sai ya yi da na sani. Domin ranar da mutum ya shiga cikin kabari zai ji cewar ina ma da za a mai da shi ya ƙara sujada guda ɗaya, sujada guda ɗaya zai burin cewa ina ma da za a mai da shi ya ƙara ta. Saboda haka ranar shiga kabari ranar da na sani ce, sai dai da na sanin da yake mai tsana, da na sani na haƙiƙa shi ne da na sanin kafirai da azzalimai. Allah ya raba mu da wannan da na sani, da na sanin da mutum zai yi bai tuba ba. Ka ga mutum gashi kashu ka shiga da ka hadu da wato babban tashin hankali, damar da kake da ita an rufe ta, kace zaka juya kaje kace ka tuba Allah na daina ba zan sake ba, an rufe ta. To Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gargade su, id qudiyal amr, yayin da aka hukunta al'amari shine aka gama hisabi wa hum fi ghafla alhali, kuma su suna cikin wato rakkanwa akan wannan al'amari da yake gaban su. Wa hum la yu'minun, kuma gashi su ba sa imani. Yayin da ake hukunta al'amari shine yanda al'amari zai zo ya kasance, wato ta hasarar ta hakika kenan, shine yanda yazo a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri, za a zo da mutuwa ranar al-qiyama, a ce ma ƴan wuta kun san wannan, su ce Allah mun santa mutuwa ce, ka san babu wanda zai zo ya bamu labarin ta, duk wanda ya ganta ba zancen ya bamu wani labari. Saboda haka sai a ranar lahira sannan za kowa zai san ya san ta za a ce mai yan wuta kun san wannan a ce mun sani mun san ta mutuwa ce a ce mai yan aljanna kun san wannan su ce mun sani mutuwa ce a zo da ita a surar rago sai a yanka ta sai a ce yan wuta khuludun la maut dawama ba mutuwa yan aljanna khuludun la maut dawama ba mutuwa yan wuta su ga gidajen su na aljanna an raba mai yan aljanna yan aljanna su ga gidajen su na yan wuta na wuta inda basu ba Allah ba can za su shiga an raba mai yan wuta to a lokacin nan yan wuta za su yi da na sani sai da mun ba Allah a shida a can muke gashi kuma an ce khuludun la maut shine id qudiya al amr yayin da aka hukunta al amari wahum la wahum fi ghafla amma kuma mutane suna cikin rafkanwa mutum muna rayuwar duniya ta shagaltar da mu jin dadinta da adonta da warginta da wasanta ya shagaltar da mu mun manta da wannan abin shine a gaban mu shine hakika don muna cikin wannan watan muna cikin wannan wasan muna cikin wannan wargin sai kaji an ce yau babu wani shikenan hakikar ta zo masa ya fuskanci wannan to sai Allah ya ce inna nahnu narithul arda wa man 'alayha hakika mu ne zamu yi gadan kasa da wanda ke cikin ta wa ilaina yurja'un kuma gare mu za a dawo da su haka Allah ya ce waye zai gadan kasa in ba Allah ba mutum kai tunani waye zai gadan kasa ina waɗanda suka mallaki kasa ina fir'auna da pyramid insa da duk abubuwan da ya gina waye ci gadan fir'auna fir'auna ya ci gadan kasa an tafi an bar masa komai wani shugaba ne wani sarki ne wani mai kudi ne zai ci gadan abin da ke cikin kasa kowa sai dai a ci gadan sa kowa barin duniya zai a ci gadan sa shi yasa Allah ya ce inna nahnu narithul ard domin wanda suka ci gadan su kansu cin gadan su za'i su kansu cin gadan su za'i har ya zaman to karshen al'amari Allah shine zai gaje kasa da duk wanda ke cikin ta wa ilaina yurja'un kuma ba wai in ya ci gadan aka ci gadan su wanda aka ci gadan su sun kare sun tafi ba a'a kowa ajiye shi ake yi zai taho wajen Allah ne wa ilaina yurja'un to wannan ita ce shine wato kamar khulasar wa'azin da yazo a cikin kissar Annabi Isa da nana Maryam aka kare mana da wato tunatarwa da ranar lahira da wannan wa'azi mai ban tsoro mai tunatar da mutum makomarsa Allah ka ba mu kyakkyawan karshe Allah ka sa haduwar mu da kai ta zamanto kyakkyawar haduwa a kafin mu yi addu'a akwai kwanaki uku da suka wuce akwai bawan Allah da yayi maganar yin halaccin addu'a saboda tsanani da ya shiga ciki saboda baya so ya ga ƴaƴansa da matansa suna bara to akwai wani bawan Allah da ya taimaka masa da kayan abinci da kuma waɗansu su ma sun dan kawo abin taimako a bashi saboda haka in an tashi su samu ɗaya daga cikin ƴan hizba ya kawo su wajen Alhaji Umaru na Ramadan Trust Initiative domin su karɓi wannan tallafi hakika abin tausayi ne na irin halin da ya shiga ina roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye ma wannan al'umma ta mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الشريفة المباركة التي تستجيب فيها دعاء من دعاك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم تقبل منا الصيام والقيام وجعلنا من المقبولين اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اختم لنا شهرنا شهر رمضان بخير اللهم اجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا في أموالنا، اللهم عافنا في أولادنا، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في ديننا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم اكشف البلاء عنا وعن المسلمين في هذه الديار يا رب العالمين. اللهم إن فيها جوعانين فأطعمهم، اللهم إن فيها أراة فاقصهم. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، وأغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.